الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يا مغوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيت مكتابة أتي قبل كراتم من حديث من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن مكيتكم وأن اللتافين عمدة الأحكام من كلام خير الأنام وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي الحنبلي المقدسي يربط رحمه الله تعالى littafin da yake bayani dangane da hadisi abi saqarin abwab na fiqhu bi ma'ana ayyukan ibada. A yau za mu tashi daga darasi na 60 a sabon babi wanda mala yake babun ar-rahnu wa ghayru, babin da zai yi bayani dangane da jingina da kuma waninsa. Akwai waɗansu matsaloli waɗanda waɗansu hadisai suka kawo waɗanda yake ba jingina ba a ƙarƙashin wannan babi, amma dai jinginan aka fara ambatawa. Menene ake nufi da jingina? Abinda ake nufi da jingina aka fara ambatawa. Menene ake nufi da jingina? Abinda ake nufi da jingina shine mutum ya dauki wani abu ya bayar saboda za a baki bashi, kuma ana taraddadi ana ganin ba zai biya wannan baki ba, sai ya bada wani abu ya bayar a rike abin a jingina da shi. Idan wa'adi ya cika ya gagara biya, to sai a sa wannan abin jinginan, majinginin kenan, a kasuwa. Idan aka sake a kasuwa aka sayar, sai a biya kuɗin da ya karɓi baki sauran raran kuɗinsa, sai a mayar masa. Wannan yana faruwa ne idan ya kasance wanda ya je karɓan baki ba a yarda da shi ba, ko wanda zai ba da baki bai samu natsuwa da kwanciyar hankali ya ba da baki da kaidar Allah zalla ba. Tunda dama ka'ida Ubangiji ta'ala ya yi bayani, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu, idan za ku yi baki ku rubuta, kuma a sanya ajali wanda zai rubuta wanda zai ci baki. Idan bai iya rubutu ba, ya samu wani ya rubuta. Dalilin da yasa aka ce wanda zai ci baki shi zai rubuta, zai wahala ya kara wa kansa, ba a ce wanda zai bada baki ya rubuta ba don kar ya kara masa. Sannan idan akwai shaidu, shi mai rubutawa ba zai rage ba. Shi yasa a gaba aka ce fastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ubangiji ta'ala ya ce shaida a samu mazaje guda biyu su yi shaida a bisa baki, amma idan ba a samu mazaje guda biyu masu hankali ba, to a samu namiji guda ɗaya da mata guda biyu. Mata guda biyu su za su tsaya a madadin namiji guda ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, saboda idan ɗaya ta ɓata ta manta, to ɗayan za ta tunatar da ita. Yasa wannan yake gwada cewa namiji namiji ne, mace ba ta isa ta kai namiji ba. Ana iya samun mata masu albarka, mata masu ƙwaƙwalwa, mata masu daraja, kamar Khadija bintu Khuwailid matar manzon Allah ta farko uwar gidansa, kamar Asiya bintu Mazahir ko Imrana wanda yake bintu Mazahir, da kuma Hannatu bintu Imrana da tumar annabi. wato kakar annabi Isa alaihi salam da kuma matar Fir'auna da kuma ainihin Aisha bintu Abi Bakr da kuma Fatima bintu Muhammad waɗannan mata da na zana su suna da daraja ta musamman da matsayi na musamman amma ba kasafai ake samu ba saboda maza sun riga sun yi fincin kau tunda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima fattala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ta'ala ya riga ya fifita sai dai a gaba ya ce fa-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah lalle mata na kwarai suna da matsayi na musamman kar mu yi da bakin da yawa an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ko idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun wa imra'atan a samu namiji guda ɗaya da mata guda biyu waɗanda za su zamo shaida sannan kuma masu shaida su ji tsoron Allah kar a kiraye su su kiba da shaida kowane ɓangare dai ya ji tsoron Allah ya ba da amanan da aka ɗora masa ko nauyin da Allah ya ɗora masa kai da kake baki ka biya idan lokaci ya yi ya sa annabi ya ce duk wanda ya ci baki da niyyar biya Allah zai taimake shi ya biya duk wanda ya ci baki ba da niyyar biya ba to zai zamo masa alakakai ko ya yi yunkuri zai biya ba zai biya ba saboda me saboda halakakke ne yana ganin kamar ya ci banza ina fata an fahimta saboda haka wanda ya ci baki ya ji tsoron Allah wanda ya bada baki ya ji tsoron Allah banda mafi to sai aya ta cika da wa'azi da fadakarwa Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan abin da mutane suke aikatawa masani ne ga abin da ke boye masani ne ga abin da ke bayyane sai malamai suka ce duk abin da aka faɗa dangane da ɗaukan baki da rubutawa da nemo kaidu da menene mustahabi ne me yasa ya zama mustahabi duk da kasancewa ayan ta fara da ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman wannan jumla ce shartiyya ila ajalin musamman faktubuhu shine jawabu sharti wato kaman umunni ne ubangiji ya bayar sai dai al'amru huna linnadbi lam yakul lilwujubi me yasa al'amarin ya kasance ko umunnin ya kasance mustahabi ne anan ba ainihin na wajibi ba saboda ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبودا او تكراء فرهن مقبودا فإن من بعضكم بعدا فليؤد الذي تمنى امانته وانجد تعالى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله بكل شيء عليم فبنا هكا اكاي مغانا ده وندا سكي تفيا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا farihanun makabuda idan kun kasance kuna halin tafiya ba ku samu kamar masu rubutu ba kenan duk da kasancewa ayan bata fada ba wa in kuntum ala safari to walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba amma an samu mai bada baki an samu mai karban baki sai kuma mai bada baki ya ce gaskiya tunda babu masu rubutu shi yana tare da ni sai Allah ta'ala ya ce to farihinum ko farihanun makabuda sai ku ba da ainihin rance wanda za a karɓa farihanun makabuda haka ayar faruhunun makabuda kamar jam'i ne a ba da jinginan da za a karɓa saboda haka sai ya ce shi ba zai baka baki ba sai ka baki agogonka kuma agogon yana da tsada to sai ka baki sai ya karɓa shine farihanun makabuda faruhunun makabuda ina fatan fahimta to da ya karba shi kenan to abinda yake kyauta ta zato idan kun je gari aka ce ya muka ganka da agogon wani zaka ce ai bashi ne ya karba ko kai wani na agogonka zai ce ai na karbi bashi ne na bada jingina sai kuma ubangiji ta'ala ya ce fa in amina ba ku kuma dan falyuwadi alladhi tumina amanatahu وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ إِنْ أَكَ أَمِنْتَ مَكَ تو كجي tsoron Allah ka sauke wannan amana dan za a iya ba da jinginan mutun yazo ya tarinto da rubutun ma yazo ya tarinto
wake yayin amana tana da muhimmanci. Amma dai muhallin shahid da nake so a fahimta shine wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun wa kafuda. Sai malaman tafsiri suka ce wa in kuntum ala safarin, wannan jumla ce kamar la mafhuma laha, wa lam tajidu katiban ita ma jumla ce la mafhuma laha, farihanun maqbuda jumla ce wanda take cin gashin kanta. Idan kun kasance kuna tafiya, itimin idan ba ku tafiya ba za a yi jingina ba kenan. Alhali annabi ya yi jingina a zaman gida. Wa lam tajidu katiban, ko ku samu mai rubutu ba. Alhali akwai masu rubutu a gidan annabi, amma annabi bai kira mai rubutu ba ya rubuta ba. Sai ya karbi jingina, wato sai ya karbi wani abu ya bada jingina ma wani bai hude wanda ma ba musulmi ba. Saboda haka wannan shi yake gwada cewa wa in kuntum ala safari, idan kun kasance bisa halin tafiya an san akwai takure, amma ko kuna zaman gida ma an ba ku dama. Wa lam tajidu katiban, ko ku samu marubuci ba, saboda wancan lokaci mai rubutu samun sa yana da wahala. Amma a yanzu akwai masu rubutu, sai dai gulma ta yi yawa. Gulma ta yi yawa, wani zai rubuta sai ya je gaba ya ce tafi. Wato shi maganin ma ta dame shi, ba a tambaye shi ba, yana so ya faɗa. Kamar babu sirru kenan. Wa lam tajidu katiban, ko ku samu mai rubutu ba, ko da ma kun samu mai rubutun amma hankalinku bai kwanta ba, ko ba ku bukata a rubuta, to farihanun makabuda, Ubangiji ta'ala ya ba ku dama wato ku yi baki da jingina, amma jinginan ta kasance karbabbiya. Sai dai maganan amana tana nan. Idan ma jinginan an yi shaida a kai, maganan shaida tana nan, a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu. Saboda haka wannan ya gwada jingina tana da asali a cikin Qur'ani, kuma jingina tana da asali a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me yasa shari'a ta bada dama a yi jingina? Shari'a ta bada dama a yi jingina ne domin saboda a samu sauƙin mu'amala. Don haka akwai matakai kamar haka wajen karɓan baki. Mataki na farko, ka karɓi baki a samu marubuci da shaidu, a rubuta takarda a rarraba kofi. Saboda ɓacin rana. Mataki na biyu, idan ana gudun fallasa, ko kai mai karɓan baki ana ganin kana da amana, malam ne ba zai yi tuwa-tuwa ba, ko alaramma ne yana da gaskiya, to sai a ɗauki bakin a baka ba tare da an karɓi komai a wajenka ba. Wannan bakin shi ake kiran sarance. Babu rubutu, babu shaidu, babu jingina. Wane ne shaida? Wa kafa billahi shahida, Allah shi ne shaida. To na uku shi ne wanda ka zo za ka karɓi baki ana taraddadi, to ka kawo wani abu a dafa a matsayin jingina. Kun ga matakai guda uku kenan, kuma duk wanda aka yi musulunci ya ba da dama. Na farko saboda ayan farko, na biyu kuma rance ne kawai saboda mu'amala, tunda shaidu ba dole bane, karɓan jingina ba dole bane, sannan kuma rubuta baki ba dole bane. Amma kai idan ka ɗauki baki fasalali, yana da kyau ka rubuta, ko kuma wanda ya bada bashi zai iya rubutawa, saboda idan bayan baya nan a ɗauki diyari ɗinsa. Shi yasa ƴan bokon da suke da tsari, zai wahala ka samu ɗan bokon da bai da diyari. Ko menene sai ya rubuta? Da yana zaune a gida a ce wata daga ƙauye ta kawo maka kuka da menene da koyi irin na zabi kaza kaza, zai rubuta. Wata rana ran da ya ɗauko yana dubawa, shi ma wani abu na faɗowa, zai ce a kai ma wance a ƙauye. Amma kai ana kawo maka, in ka cinye ka cinye kenan, ba za ka sake tunawa ba sai ran da ka ganta. Wanda rubutawa nan yana da muhimmanci. Kuma kai da ka ci baki, kar ka mutu ka bar alaka kai. Yana da kyau ka rubuta, ko ma wajibi ne ka rubuta. shi wanda ya bada baki ba dole bane, saboda me? Saboda wani lokaci ana samun mutane suna mutuwa waɗanda suke da hali, suna bada baki ba su rubutawa, suna bada baki ba su rubutawa. Wani yana da rai din ma zai ce duk wanda ya tsoro Allah ya tsoro wanda bai ji ba shikenan, ni ma rikicin da yake kaina yayi shi kuma yayi dabara, a kwarai da gaskiya yayi dabara. In ka biya shikenan, in baka biya ba a lahira za ka biya ki, shi dai bai yafe ba, wannan ma yayi sassauci. Ina fatan an gane shi yasa yake dauko ayar riba, wa in kana zu usratin fa nazratin ila maisara وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. duk wanda yake fama da tsanani idan aka ce karshen wata, karshen watan ya kasance ba zai iya biya ba, to a taurara masa har zuwa lokacin da zai samu wadata. Wannan yana da kyau idan kun kasance kuna sani, kuma annabi ya ce a dalilin haka za a iya baka aljanna. Amma problem din shi ne masu cin baki da yawa da suke kin biya a yanzu ba su da gaskiya, ba su da gaskiya. Wani yana da abin da zai biya sai boye, saboda duniya ta dagule. Allah ya kyauta. So ina fatan an fahimci waɗannan abubuwa. Abu na farko, a bada bashi tare da rubutawa da shaidu. Abu na biyu, a bada bashi tare da karɓan jingina. Abu na uku, a bada bashi a matsayin rance, babu rubutu, babu shaidu, babu jingina. In mutum ya ji tsoron Allah ya biya, in bai ji tsoron Allah ba shikenan ya rage nasa. Shi yasa ma irin wannan rance in ka bayar, mutum yake biya ka kai shi kotu, amin. Wane ne shaidanka? Albayyinatu ala almurja'i wal yaminu ala man ankara. Wanda ya kai ƙara shi zai kawo shaidu. Wanda aka kai ƙaransa shi za a ɗora masa randuwa. Amma lokaci yana iya juyar da rantsuwar abisa wanda ya kai kara, sai ya samu shaida guda ɗaya, sai ya ce ya rantse guda ɗaya domin a yi hukunci. Amma idan wanda shi yake musu ya yi rantsuwa, kuma ana ganin yana da ɗan mutunci aka yarda da rantsuwarsa, to kun ga akwai matsala. Sai dai in ya yi rantsuwa, mutane suka ba da shaidu, kawai mutumin banza ne wannan, ai ɗan yaudara ne, ai mutumin banza ne, to kun ga na riga an rusa ki. Duk rantsu wanda ya yi, ko ya rantse da Allah sau ɗari ne, ƙarya yake yi. Ya sa mutunci yana da muhimmanci a yi. Wannan kenan darasinmu na 60, hadisi na 294, an Aisha radiyallahu anha, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidin. Wannan hadisi an karɓo ne daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nana Aisha, Allah ya kare ta da ita. Wannan mun sha faɗa kuma ba za mu gaji da faɗa ba. Ita ce kadai budurwa wanda manzon Allah ya aure ta. Duk sauran matan manzon Allah wajen guda goma din nan gaba ɗaya, annabi ya aure su gaurawa ne. Ita kadai ce kawai budurwa, kuma ita kadai ce ta fi kowanne daga cikin matan annabi, ko kowace daga cikin matan annabi yawan hadisan manzon Allah, saboda yarantanta ta haddace abubuwa da yawa. Radiyallahu anha, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasara min yahudi da'ama, lalle annabi ya sai abinci daga wajen ba yahude a birnin Madina. Kuma mun sha yin bayani, annabi ya zo birnin Madina ba kabilan al-Aus wal Khazraj kawai ya samu ba, ya samu kabilun Yahudawa daban-daban guda uku: zuriyar Nadir, da zuriyar Kainuka, da zuriyar wato ainihin Quraiza. Duk waɗannan Yahudawa ne waɗanda suka zo suka yi kaka gida a birnin Madina. Saboda haka a wancan lokaci sun riga sun karɓe komai, kusan tattalin arzikin Madina ma yana hannunsu. Ba ga shi muna gani ba, irin waɗanda za su zo mana daga kudu sai su zo sai suka samu tattalin arzikin gari yana hannunsu. Sai in mutum na son ya ci baki miliyan 5 ko miliyan 10, sai dai ya je wajen aljihun ba, shi ne zai ɗauki baki ya bashi. Allah ya kyauta. Saboda haka su neman kudi suka sa a gabansu, babu sallah babu salati. kuma Allah yana ba su a nan duniya saboda a lahira ba su da rabo kuma lahum fil akhirati min nasib a lahira ba su da wani rabo don haka annabi ya karbi bashin abinci amma dai anan an ce ishtara ya tsaya amma da ya tsaya ya biya bai biya ba kuma abinci ya karba a wajen bayahude wanda yake ba musulmi ba wa rahanahu dir'an min hadid ya baki jinginan mai ya baki jinginan wato ainihin sulke shine rigan yaki min hadidin na bakin karfe rigan yaki na bakin karfe malaman sun ta bayanai dangane da wannan sai dai a takaice wannan hadisi yana gwada mana cewa ya halatta mutum ya karbi jingina tunda annabi ma wato ya halatta mutum ya karbi baki ya bada jingina tunda annabi ma ya yi haka wani abin mamaki har manzon Allah ya bar duniya saboda lokacin da bai da lafiya ne har ya bar duniya ba biya wannan ba sai da manzon Allah ya rasu kuma sannan aka biya aka karɓo wannan jingina ya gwada manzon Allah ba mai hadama ba ne da baba kere yanzu kai ka taba jin wani gwamna ya kwana da yunwa babu abinci ba abincin da zai ci ko shugaban kasa ya kwana da yunwa ko ya fada ma ƙarya ne sai dai kwana da yunwa yana ta lissafin yaya zai yi mulkinsa ya manta da cin abinci don kun san wani lokaci ana bincikensu a samu ciwon yunwa ya kama su haka masu kuɗi akan bincike su a samu ciwon yunwa ya kama su ko kai yanzu Allah rama yadda kake zaune an baka miliyan ɗaya na tabbatar za ka kwana biyu baka cika koshi ba duk rikicewa za ka yi miliyan guda su kutum a baka Allah rama ka ga wannan zaman karatu da umdatul akam kai ba umdatul akam ba ko sahihul bukhari ne ba za ka iya zama ba saboda babu natsuwa to mai kuɗi yana ta lissafi miliyoyi kaza sun shiga miliyoyi kaza sun shiga ga business iri kaza har lokacin cin abinci zai yi har abincin bai san yi da shi ba amma duk wanda kaga ya ci abinci ya je ya kwanta ba a daɗe ba ya yi bacci to ba yi da damuwa walaysa aqul hajati man ba ta na'ima walakin aquha man yabitu ala wajhi saboda in kana da damuwa ba ka iya yin bacci to akwai wanda ciwon yunwa take kama su amma ciwon yunwa tana kama su ne saboda damuwar su ta duniya amma kaga da yake annabi shugabanci na Allah ne idan da ya ga dama zai yi a je bai imani a ɗebo amma sai ya samu wanda ma ba musulmi ba saboda ya amince masa ya karbi bashin abinci kuma ya bashi jinginan garkuwa abin yaki tunda ya san ba zai yake shi ba wannan ya gwada idan akwai wanda ba musulmi ba wanda ka yadda da shi ka amince da shi to wannan ba hana ka kai mu'amala da shi ba tunda ga shi annabi ya yi mu'amala da wannan la yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusifu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqtatin innama yanhakum Allahu anil ladina qatalukum fi dini وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون saboda haka idan akwai wanda ba musulmi ba an riga an saba an san iyayensa an san kakanninsa an san komai nasa an san halinsa to kana iya mu'amala da shi fatan kwacin girin wannan wannan ba matsala ba ne kamar yadda manzon Allah ya yi mu'amala da ba ma ba na sare ba ba kuma mushiriki ba a ba yahude wanda wani lokaci yahudawa ba kananan mabarnata ba ne ko ba kananan la'anannu ba ne don ko cikin qur'ani ma Allah tabaraka wataala ya ambace su fitinannun mutane ne wanda ba irin kafirci da tsagerancin da ba su yi ba saboda suna gadara akwai annabawa da yawa a cikinsu suna gadaran an samu manyan mutane masu basira da hikima daga cikinsu amma duk da haka bai hana Allah ya la'ance su ba kuma bai hana
ya turo addu'a ta musamman yayi umurni wa musulmi su dinga karantawa ba gairi maghdubi alaihim wala dhalin al maghdubi alaihim hum al yahud wala dhalin hum an nasara
wannan ita ce fassara ta farko to amma in an samu mai sassauci to wannan ana iya mu'amala da shi to mala ya fara kawo mana wannan hadisi na nana Aisha radiyallahu anha a farkon wannan babi don ya gwada mana cewa jingina ta halarta kuma idan lokaci yayi musulunci ya bada dama lokacin biya yayi mutum ya gagara biya to abinda ya bada jinginan mota ce gida ce gona ce ko kuma ya bada hatsi ne ko riguna ne ko menene to sai a je a sa wannan abin a kasuwa a biya wanda ya bada wannan baki sauran kudin kuma a bada me wanda ya mallaki wannan sai shi wanda ya bada jinginan ne ce zai saya zai bada sauran balansu shikenan me yawa ma in kai sa'a zai sassauta maka amma idan mutum yana da lalura ko dalilai masu ƙarfi yana da hanzari to a ɗaga masa gafa tunda annabi ya ce najjarallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza iktara wa samhan idza qada wa samhan idza qada ko da yake kai ma ka ci baki ka biya cikin sauki annabi ya ce Allah ya maka albarka Allah ya maka gidan aljanna to me yasa shi kuma wanda ya bada baki in akwai uzuri ba zai maka sassauci ba in dai akwai uzuri yana da kyau ya maka sassauci amma in babu uzuri musamman irin yadda mutanen mu da yanzu suke yaudara sai murkusa ki sai an sai da jinginan ka dauki kudinka domin gobe ya dauki darasi yasa ba za ka ci baki ba sai in ya zama dole yasa aka ce su kuma masu baki su ji tsoron Allah su bada baki domin taimako ne annabi ya bada labarin wani mutumi wanda yake da yara saboda tsabon bunƙasa shi yara yake da su kamar a ce sakatarori masu rubuce-rubuce mutane suna zuwa wajensa karɓan baki idan zuwa ka karɓi baki aka rubuta idan lokacin biya yayi sai ya watsa waɗannan mutane su bibbi su su karɓa yakan ce musu idan kun je kun samu mutumin da yake da lalura ya kawo muku hanzari ku ɗaga masa ƙafa ku ɗaga masa ƙafa ku sake baki wani lokaci annabi ya ce saboda wannan Allah tabaraka wata'ala ya bashi gidan aljanna a kenan idan Allah ta'ala ya baka dukiya ya baka hanyar shiga aljanna cikin sauki kamar yadda wani hadisi ma ya bayyana zahaba halu dusuri bil ujuri mun karanta a can baya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatafaddaquna bi fuduli amwalihim idan Allah ya baka dukiya to ka bi wannan layi Allah ya sa mu dace to wannan hadisi guda daya shine ya magana kan jingina kuma kusan dukkan bayanan da ya kamata a ce mun yi akan jingina mun kawo to ga hadisi na biyu tunda ya ce arrahan wa gairu haka ne ko jingina da waninsa to ga waninsa nan ana abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الغني ظلم وإذا أطبئ أحدكم على ملي فليتبع
وانا حديث هنا مغانا كان أبو بوك ما سمهم من شيئين كما حديث ببن صحابين أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الجوسي اليمني رضي الله عنه hadithin Abu Huraira Allah ki kara yadda da ki
yace annabi ya ce masalul gani zulmun tsawaitawan mawadati zalunci ne
yayi ne tsawaitawan mawadati shine a maka aiki ka gibiya da wuri ka zaya kana taba ta lokaci
duk wanda yake yin wannan azzalumi ne kuma da yawa daga cikin masu kuɗi da masu mulki halinsu kenan da talaka wanda yake mutumin banza saboda wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala zai baka dan dama dama akwai aikin da ba za ka iya ba ka sa wani ya yi maka aikin, kuma gashi kana da kuɗin da zaka biya shi. Tunda dama abinda aka sani a mutunce, ba za ka sa mutum ya yi maka aiki ba baka da kuɗin da zaka biya shi. Kun yi yarjejeniya, ya gama aikinsa, ya zo yana ta bin ka, amma ka ki ka biya shi. In da mun baka da kuɗin da zaka biya shi ka sa shi aiki, to wannan kuma babinsa daban, don zaluncin ya yi girma. Amma sau nawa kafinta zai gama aikin kafinta, e ta bin alhaji, ba zai biya shi ba. Akwai wani mutumin ma da aka gwada mini shi, wanda yake shi ba ma wani kuɗi ne yake da shi, ba shirme ne ba, irin ƴan barazanan nan ne, ƴan ƙarya, shirme ne. Amma idan aka masa aiki sai ya taɓata lokaci, shi yasa ai nake cewa ba masu kuɗi ne kawai suke yin haka ba. A ka'ida Annabi ya ce idan ma'aikaci ya gama aiki kafin buhinsa ya bushe, ka biya shi. Sai dai in kun yarjejeniya ka ba shi ƙodago a gonanka, ka ce daman ba za ka biya ba sai ka ga noman da aka yi. Ka ga wannan ka riga ka sa ka'ida. Amma in an maka aiki to ka biya a bisa yarjejeniyar da kuka yi. Sai dai in an maka aikin ba daidai ba to wannan kuma. Saboda kusan duk wanda zai zo karkashin ka yi aiki kamar makaskanci ne, Allah ta'ala ya riga ya dora ka a kansa, ko ba ka bane? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. To duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ɗaukaka waɗansu ya ba su dama, wasu kuma an hore su leburori ne, to kar ku zalunce su. Mutum ya gama aiki ka biya shi haƙƙinsa, in ba ka biya shi haƙƙinsa ba kai ma ka faɗa shi. Amma dai an san masu kuɗi su ne masu jinkiri, shi yana ganin ya fitar da wannan haƙƙi ya bayar kamar zai yanke wani nama ne a jikinsa. A don haka ne ka sun ku ya kai aikin mana, in tono rami ne kai ka tone mana, kai ka yi da kanka mana, in kai da kanka shikenan, wa zai tuhume ka? Ai ba wanda zai tuhume ka. Amma ka kira mutum ka ba shi aiki, kowane irin aiki ku yi yarjejeniya da shi da ka'idan komai, ya kammala aikin nan yadda ya kamata, sannan ka ce ba za ka biya shi ba zalunci ne. Kai ta awaitawa zalunci ne, sai dai akwai lalura ko dalili mai ƙarfi. Amma matsalul gani ya zulma, kuma tunda zalunci ne Allah ba zai bari ba. Saboda wani yakan je ya yi ƙoƙari ya kammala aikin yana son a ba shi abin, ko a biya shi kuɗin ya je ya saya abincin da zai ci a gidansa, ko ba ka bane, to ya zo yana ta zama awa ɗaya, awa biyu, awa uku, kana ta ɓata masa lokaci. Ka fito ma ka saurare shi kaki, ka ɗauki haƙƙinsa ka ba shi kaki. Wani ma sai ya zo ya ce ka yi haƙuri, banda canji ne ka bari sai gobe da safe ka dawo. Ke ƙarfe nawa alhaji? Ya ce to kamar ƙarfe takwas. Shi ko ba ya tashi sai ƙarfe goma. Ka zo tun takwas, ƙarfe goma ma ba zai fito ba. Sai ya yi wanka ya gama komai, sai sha ɗaya zai fito ko sha biyu, ko sai azahar zai fito. Ya ce ai na manta da kai, ka bari da Allah na aikiwa ne, bari sai ya je banki ya dawo. To wannan tsawaita wan zulmun Allah ba zai bari ba. Kuma az-zulmu zulmatun yawmal qiyam, zalunci dufai ne ranar tashin alkiyama. Zalunci ma yana daga cikin abinda Allah tabaraka wataala yake ɗaukan mataki a kai tun kafin a bar duniya. Allah ba ya bari ta'addancin zalunci, Allah ba ya bari. Saboda haka kiyaye wannan, kuma kar ka ce matsalul gani mawadaci ka ce a yi mawadata ake nufi, har kai talakan talake ke kana iya jan ran wani mai haƙƙi kai ta ɓata masa lokaci, to kai ma ka ki nasa rigin wannan zalunci ne. Bangare na farko kenan. Bangare na biyu, wa idza utbiya ahadukum ala mali'in falyatba, idan aka bi dan uwanku a bisa mawadaci to ya bi shi ya hakura a wajen baki. Wannan shi ake kira alhawala. Alhawala maganganu guda biyu ne Annabi ya haɗa. Mecece alhawala? Shine misali Usman yana bi na bashi, bari in fi buga misali da kai. Usman yana bi na bashi na naira 100,000, tunda yana bi na baki naira 100,000 sai muka hadu da shi dan biya shi karshen wata wannan ogar yau kuma muna 26 ko 27 27 ga watan ogar karshen wata zan biya shi 31 ga wata to yau sai muka hadu da shi sai ga Alhaji Aminu ni kuma ina bin Alhaji Aminu 100,000 sai nace yauwa Usman 100,000 nan da kake bi na zaman karshen wata zan biya ka ko eh haka ne to ina bin Alhaji Aminu 100,000 shi ma karshen wata zai biya ni don Allah ka karbi kudin ka wajen Alhaji Aminu to na farko kai Usman kai hakuri ka karba wajen Alhaji Aminu ni ka warware ni na biyu kuma kai Alhaji Aminu za ka iya ba da 100,000 din nan ba sai an kai ruwa rana ba tunda kana da gidaje kana da motoci kana da garatuti mai kauri ga tankin ga menene fanto to kai ma ka yi hakuri ka amince wannan kudin da nake bin ka maimakon ka bani ka ba da Usman idan lokaci ya yi idan akwai fahimtar juna za a warware wannan cikin sauki saboda haka akwai kyakkyawan fahimta tsakanina da Alhaji Aminu akwai kyakkyawan fahimta tsakanin Alhaji Aminu da Usman akwai kyakkyawan fahimta tsakanin Usman da Alhaji Aminu kamar yadda yake akwai kyakkyawan fahimta tsakanin Usman da ni haka ne ko to sai na juyar to a karbi juyarwa wannan shine alhawal ina fata an gani in kuma Usman yana bi na 60,000 ne sai ta Alhaji Aminu ka baki 60,000 ni kuma 40 din kai a bari saboda haka duk mun zo mun jibgo a kansa me yasa aka ce alamali'in abisa wanda yake da wadata saboda shi abu ne mai sauki amma kaga in talaka ne zai ce a'a ban yadda ba saboda me saboda talaka akwai wani lokaci yana tsammanin sassauci idan wanda yake bin sa baki ya dan fi dama dama to akwai wani lokaci ko kukan ƙarya zai iya sassauta masa yasa aka ce ala mali'in to idan talaka ne ala faqirin akwai matsala duk wani ma za a juya ne ce Allah karka hada ni da wannan talaka kafin yin talakokin nan wallahi akan bi ne suke sai komai zai iya faruwa don Allah kai hakuri ni dai ka bari kawai zan karba a wajenka don ya fi sauki saboda haka wannan hadisi yana gwada mana halaccin juyar da baki in dai akwai kyakkyawan fahimta kuma annabi ya faɗaitar da amince domin saboda baki babu daɗi musulunci ya bada dama a ci bashin akwai dalili mai ƙarfi amma kuma baki babu daɗi tunda yana daga cikin abin da annabi yake neman tsari a cikin sallah kafin ya yi sallama wa a'udhu bika min al-ma'tam wal maghram nana Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah ina jin kana yawan neman tsari daga baki kana addu'a sai annabi yace me yasa ba zan yi addu'a kan baki ba sai saboda baki babu daɗi baki zai iya saka kai ƙarya baki zai iya sanya ka ka canza hanya baki yana iya sanya ka ka canza majalisa baki a yanzu yana iya sanya ka bar gari ko ba ka bane sai kaga dole mutum ya nemi tsari daga baki wannan kenan don haka wannan babi yana magana akan jingina yana magana akan tsawaitawan mai haƙƙi a biyansa da wuri zalunci ne kuma yana maganan juyar da baki alhawala wa anhu aida radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وصيكم وتمثل تفل فلس الإفلاس فلس me yake nufi da al-ikhlasu fallata mutum ne ya ci bashin wannan bai biya ba ko bai kammala biya ba ya ci bashin wannan bai kammala biya ba ya ci bashin wannan bai kammala biya ba ya ci bashin wannan bai kammala biya ba sai waɗansu da ya ci bashin su lokaci yayi ko suka yi tabin sa suka yi tabin sa bai ba da bashin ba sai suka kai tsaron sa a tsarin shari'ar musulunci idan sun kai ƙararsa to za a kamo shi na biyu kuma za a sanya kwamiti su ƙididdige dukiyarsa na uku za a ƙididdige duk bashin da ake binsa saboda haka yi kuwa za a yi za a ba da shaida da wanda lokacin biyan bashinsa ya yi da wanda bai yi ba da wanda ma aka manta a can baya duk za a yi shela cewa fa wane masu bashi sun kai shi kara saboda haka duk wanda ya san yana jin sa bashi ya zo sai a sa rana in aka sa rana sai alkali ya saurare su dukan bayan an ƙididdige dukkan abin da ya mallaka an gama kiyasi abu na farko idan alkali ya ga abin da ya mallaka zai biya duk basu sukan da ake bin wannan bawan Allah da wanda lokaci ya yi da wanda lokaci bai yi ba to yana iya biyan su sai ya biya su duka idan kuma waɗanda lokacin nasu ya yi suka ce za su karɓa waɗanda lokacin nasu bai yi ba suka ce za su iya masa haƙuri don kar a masa tata ya ci gaba da duyawa har zuwa lokacin da zai biya su baki ya yi wannan kuma idan sun yi haka sun kyauta sai dai su sani idan sun ba da wannan dama ya zo ya gagara biya ba za a sake kawo shi kuma karo da biyu ba don fallasan ta yi yawa ina fata an gani abu na biyu idan masu baki suka gama lissafi sai aka duba aka ga abin da ya mallaka ba zai biya bakin ba to kowane mai baki sai a yayyanke masa saboda haka mai dubu ɗari a baki dubu saba'in mai dubu saba'in a baki dubu arba'in mai dubu goma a baki dubu biyar saura sai a faɗa wa masu ba da zakka idan an samu zakka a taimaka masa domin a warware sauran abin da yake kansa domin saboda mai tun mai haƙƙin da aka baki wani ɓangare ba baki wani ɓangare ba saboda wanda yake da haƙƙi a kansa ba zai iya biya ba in ba ya yafe ba a lahira sai ya biya ina fata an gani shi yasa ba wai ta sha ba ne ba ta sha ba abu na uku ya sayi babur a wajenka zuwa ƙarshen watan Septemba sai aka je aka kama shi aka masa islasi fallasa a ƙarshen watan Ogar aka yi yekuwa ka ji ka sake saurarawa ka ji wanen nan ne ba da ka je sai aka ce ga kayayyakinsa an tattaro sai ka ce eh kai makin ne ka baki aka ce eh ga makin ɗin ko taɓawa ma bai yi ba ba abinda aka yi da makin ɗin to hadisi ya ce in ka samu abinka sun tuma kai gaba a soke duniyar daidaiyan dokai kar ka jira wai sai an sayar don saboda mai kana iya faɗawa cikin mai cikin rigima duk wanda ya je wajen wanda aka yi masa fallata a tsarin shari'ar musulunci ya ga abinsa hakikani ko da ma an yi amfani da abin idan ya je ya gamsu ya dauki abinsa ya yi shiru ya ce to ku soke ni ni ga abina kuma ku duba za ku gani eh ai ka za ka sayar masa ana ya fi da kuɗin tun da zai ga abin shi ke nan ka dauki abinka ka yi gaba shi ne abin da wannan hadisi ya faɗa mana ina fata an gane shi ne hadisi daga Abu Huraira Allah ki kare ya jarifi قال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي ياتي أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي ناجع النبي ياتي
كل راء النبي ياتي ناجع النبي ياتي
ناجع النبي ياتي ياتي كرتي ياتي كرتي
sukan kawo wannan ne domin su tabbatar maka da cewa hadisin ingantaccen hadisi ne yana daga cikin alamu na inganci eh da kuma tabbatar ba balle ma yadda ya zuwa wannan layi cikin sahihul bukhari da muslim
na yace annabi ya ce man adraka ma lahu bi aini duk wanda ya mallaki dukiyansa ainihi inda rajulin a wajen wani mutum aw insan ko wani dan adam dan aflata wanda aka yi masa fallata wato to
wa huwa haqqu bihi min ghairi annabi sai shi ya fi cancanta da abin sa akan wajen sa saboda ka karka bari wani ya zo ya dauka eh
duk in baka dauka ba wani zai zo ya ce to ni dai da abin sa bakin kaza amma na ga abu kaza daidai kudi na ku bani alhali abu kazan daidai kudin sa ya tsaya ne a wajen wani bai gama biyan sa ba
kuma kun san ana samun irin wannan musamman ma ni waɗanda nake tausaya mu saboda tsabarakin hankali da rikin tunani ƙananan yan kasuwanmu ƙananan yan kasuwanmu a manya-manyan kasuwanni wallahi an gwada maka wani an gwada maka shagonsa da gidansa da motan da yake hawa in ka ganshi abin zai baka sha'awa motansa ma abin zai baka sha'awa shagonsa wani lokaci da kaya wani lokaci kuma yana yoye ba zai zauna ba sai ya sa yara to inda za a je a bude maka babin bakin da ake bin sa zaka tsorata sai ka ga kowani banki yana bin sa baki wasu ma duplicating din takardun gidajen su suke yi sai saboda yanzu na'urori ba abin da ba su yi takardun gida exactly da sa hannu da komai za a yi kaman guda uku ya ba da bankuna guda uku
wani kuma mun baka yi sa'a ba makwabcinka ne sai ka ba shi ajiyar certificate na gidanka sai je ka zai jingina cikin dare an zo an kekewaye gidanka ko lokacin ta tafi bauchi an zo an gama kewaye gidanka kai baka sani ba sai ga yaro karami saurayi amma ka ji ba su sukan da ake bin sa idan da za a haɗa uwarsa da ubansa da kai duka a tsayar ba za su iya biyan bakin ba me yasa
ai misali ne na kawo ai kaga ba daidai bane
ba daidai bane kuma zai ce shi zai sa kaya masu tsada zai rike waya mai tsada zai hau mota mai tsada abinci ma sai mai tsada a ƙarya
wanda idan ya mutu iyayensa ko menene su ba san me yake gudana ba suna zamanin za su samu wani abu sai ka ji ana ce ma iyayen gidansu ma za a tattara har da gidansu don ya ba da certificate
eh da yan kirimtun da kirimto ya rusa da su ya kirimta da su
saboda mutane ba sa son wahala su bi hanyoyin da suka dace domin neman dukiya ba hana ka ba ko ranar juma'a ka ce idan an yi sallar juma'a ranar juma'a tana da muhimmanci eh sallar juma'a tana da muhimmanci amma me aka ce fa'iza kudi ya ce salatu idan aka yi dadda sallah fantashiru fil ardi wa tuha fantashiru intishari fa shine watsewa bari mu buga muku misali da abin da aka fi sani shine mai carbi mai rike da carbi idan carbin ya tsinke ya yi kai watsewa audugari ne malam zaharaddin ka san audugari ne kasari ni kuwa amma baka san audu gari ni ba baka taba ce ri abin nan ba ri din ri ni ba
dalle
to ina ne kauyen ku kana cikin nazari kenan kai baka san audu gari ni mafi yawa idan aka dauko ana fakawa kun san idan akwai iska ko me ya yake yi ai watsewa yake yi wani ya shiga idon kan baka ya sa wani ya shiga hancinka wani ya shiga kunnenka haka yake yi wani ma kaman ba za ka ganki ba kawai sai da ke jijiya da daga to yadda yake watsewa ko yadda idan aka yi ruwa in aka yi ruwa waje yana dan danki danki musamman kasa bai jigawa
daga fari suna fitowa. Yanzu a rami da yakan samu fari kaman guda nawa? Ai suna da yawa, in suka fito sukan doki fitka ɗaya ne. Wannan ya fito yayin nan, wannan ya fito yayin nan, kine fastakiru fil ardi wa tabu min fadlillah. Wace a bayan ƙasa ku nemi arzikin Allah. Wani zai koma wajen aiki, wani zai tafi kasuwa, wani zai je gona, wani zai je wajen sana'anta. Shi yasa malamai suka ce a ce ba za a yi aiki ranar Juma'a ba, makaruhi ne. Musamman ma 'yan kasuwa ko masu sana'a. Gara aikin gwamnati, ina da man damuwa ne. Idan gwamnati ta ba da hutu shikenan, ma'aikata sai su ci abin nan bulo, sun samu sauki. Amma ka ce wai ranar Juma'a ba za ka je gona ba. Kai dai ka samu ka aiwatar da sallar Juma'a. Ya zo bayan sallar Juma'a ka je za ka rage wani abu. Da da muke zuwa gona lokacin da muke yara, ranar Juma'a za ka ga za a je gonan da yake kusa-kusa. Ba wai can jeji ba bayan gari. Sai ga bayan sallar Juma'a ko bayan la'asar zuwa magariba, noman da za a yi noma ne mai yawa. Kana dawowa kai sallah ka ci abincinka, ana sallar in kai ka kwanta. To wannan kenan. To don haka kada mutum ya ci bakin da ya fi ƙarfinsa. Amma dai shari'a ta riga ta yi bayani, saboda masu haƙƙi suna da haƙƙi. Duk wanda ya ɗebo basu suka suka yi masa yawa, don haka kai ƙaranta ana yi masa iflasi fallasa. Wannan kenan. Sai hadisi na 297, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala ja'ala wa fi lafdin qada النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبهة في كل مال لم يقصر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة. وانا حديثي حديث جابر بن عبد الله الله شكرا يتعرف جابر بن عبد الله من شاهدين بياني وكل تاريخ اما ابن مكدد ابن مقلابة كنا ينادد تكين ashabul aqaba. Shi ya sa wani lokaci a cikin inkiyarsa za ka ga an ce Jabir bin Abdullah a can ƙarshe, sai a ce al-aqabi, saboda yana cikin mutanen Madinan da suka je Makka suka haɗu da annabi, suka yi yarjejeniya da shi, suka yi hannu da annabi, su ne suka yi dalilin hijiran annabi daga Makka zuwa Madina. Amma a cikin tawagarsa ba inda wani abu, shi ne mafi ƙarancin shekaru. Ina mafi karancin shekaru, shi yasa da aka zo yakin Badar ma ba ba shi dama ba, saboda yaro ne. Amma yana cikin waɗannan ashabul aqaba, waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi al-aqaba. Duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san yadda aka yi wannan mubaya'a. To shi ya rubaito wannan hadisi, hadisi akan shufa. Menene shufa? Yau muna shiga matsaloli ne masu muhimmanci. Shine gadon da aka ba da mutane na gida ko na ƙasa ko na wani abu, wanda yake cire shi da rarraba shi yana da wahala. Ko gado, ko kyauta, ko tsaya. Misali, da ni da Zaharaddin da Usman da Alaramma, sai wani alhaji sai ya zo sai ya ce akramakumullahu, to saboda dawainiyar da kuke kaza 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 ga gida nan, na ba ku kyauta, na ba ku kyauta. Muka je muka duba, sai muka samu ɗakuna ciki da falo da banɗaki guda hudu. Kun ga kowanne yana da guda ɗaya ɗaya kenan. Sannan akwai kicin na musamman, akwai rijiya ta musamman, akwai ƴaƙtaran bayan gida, akwai fili na tsakarin gida, akwai wani lambu haka inda za a iya shuka kubewa da ayafa alayyahu ko wani abu makamancin wannan, da wajen wanke-wanke. Mita guda ɗaya ne. Wayarin ɗin kowanne yana zaune da kowanne, akwai bofal guda ɗaya. Kun ga ko ta hanyar gado ana iya mallakan wani, ko ta hanyar kyauta ana iya mallakan wani, kyauta da sadaka, ta hanyar saya ma mutanen da suke haɗe harkokin kamfani, sai suka sai gida haka. To sai aka samu ɗaya daga cikinsu yana so zai sayar da abinsa. To tsakani da Allah a bisa wannan bayanin da na yi, idan zai sayar, yanzu kamar misalin mu hudu da aka haɗa mu a gida guda ɗaya, kuma kowanne yana da ciki da falo da banɗaki, sai ni ina son in sayar da nawa, tsakani da Allah ba ya kamata ya sayar. Mai yiwuwa Zaharaddin shi ne ga ainihin nawa ga nasa, to Allah ramma kuma ga shi yana can, Usman yana can gefe. Zaharaddin da Allah ramma su suka fi cancanta saboda su suke kusa da ni. Kuma tunda akwai sarƙaƙiya da yawa a ciki, a kan in je in ɗauko wani ɗan uwa na ko in ɗauko wani mutum ba ne, in shigar da shi, musulunci bai yarda da wannan ba saboda gudun fitina. Amma da muka zo muna yarjejeniya tsaye, na fahimce Zaharaddin yana neman ya taka ni. Ai, tunda an baki dama ki ya fi cancanta, ko Allah ramma yana neman ya murkushe ni, sai na sayar a mafi ƙanƙancin faraki. To idan muka sa duk wanda ya kamata mu sa su daidaita abin bai daidaitu ba, to zai shigo muku dabare kuwa. A kan yi shigo muku dabare kuwa, to gara ku haƙa. Ina fata an gane. Amma kuma in tun farko muka ce a'a, muka yanzu ka sayar da abinka, ka sayar kawai ya zo mu ci gaba da tarayya, shi kenan. Amma dai tun farko musulunci ya ba ku haƙƙi. Akwai wani hadisi ma ba zan iya tuna gundarin hadisin ba, wanda annabi yake cewa makwabcinka ki ya fi cancanta. Saboda haka ko gida ne idan za ka sayar da makwabcinka, to ka fara masa tayi, don kar ka kawo masa wani daban. A babin mu'amala, makwabcinka ki za ka fara masa tayi, in ba zai saya ba, zai iya saya ba ko ba sha'awa, shi kenan. Ana iya ɗauko kowaye. To amma irin wannan haɗaka, inda mutum zai sayar da abinsa, ki ake kiransa shufa. A cikin littafin fiqhu, to gashi nan ya zo a hadisi ɓalo-ɓalo, hadisin Jabir ɗan Abdullah, wanda yake cewa ja'ala annabi ya sanya wa fi lafzin, a wani lafazi qada, annabi ya yi hukunci, wa ya yi hukuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam bi shufa, da ainihin shufa. Shufa din nan kaman kalmar shafa'a, taimako. Tunda muna tarayya, zan sayar da nawa rabo, in taimaka mu Zaharaddin, in taimaka wa magance fitina, marage fitina, in sayar ma ɗaya daga cikin waɗanda muka yi haɗaka da su, ba tare da na shigar musu da wani bare ba, shi ne shufa. Fi kulli malin lam yuqsam, a cikin dukiyar da ba a raba ta ba. Amma idan aka raba, to kun ga wannan akwai ɗan sassauci. Yanzu kaman gona ce, gona ce wanda aka gada ko aka ba da kyauta sai aka raba, aka ce kowa ga nasa, shi kenan. Amma duk da haka makwabcinka shi ya fi kamata ka fara yin masa tayi. To sharadin abinnan shufu'a shi ne cikin dukiyar da lam yuqsam, ba a raba ta ba. Fa idza waqa'atil hudud, amma idan an samu iyakoki, demarcation, wato rufe turuk, an raba hanyoyi, hanya ma ta riga ta rarraba, wala shufa'a, ko babu shufa'a. Wannan kana riga na yi bayani dalla-dalla, ina fata an gani. Waɗannan hadisai masu nauyi ne kwarai da gaske. To sai hadisi akan waqafi, menene waqafi? Shi yasa kun ga wannan babi da yace ar-rahan wa ghayruhu, jingina da waninsa, to waninsa ba suna nan da yawa. Tun daga hawala mun ambata, canza baki ga matalul gani mun ambata, sannan daɗin daɗawa ga me, ga itlafi mun ambata, wato so shi ne fallasa, sannan kuma ga shufa'a. Bayan mun yi magana akan jingina, yanzu kuma ga waqafi. Waqafi shi ne mutum ya dauki gida ya bayar fi sabilillah sai a samu committee in aka bada wannan gida wa izala ba an bada shugaban izala bane sai dai an danka a hannunsa ne don ya kula ran da baya nan waɗanda suka maye gurbinsa su ne za su ci gaba da kulawa da wannan ga makarantu nan naka ce ga makaranta nan sai dai abin takaici za a samu waɗansu alarmomi da wasu malamai hakan nan sai ka ga waɗansu sun zo sun yi dabara makaranta wakafi ne wani ya yi na community ne gaba ɗaya amma a hankali sai ga wasu ƴan tsiraru sun zo sun mallaki makarantar haramun ne wani wallahi mutum ya je lahira sai ya yi bayani duk abin da yake wakafi ne ka bar shi wakafi ko zai lalace ka fita daga ciki ba za ka iya gyarawa ba in yafi in ka mallaka in mallakan ka ɗaya ranta ka mutu gado za a raba alhali kuma wakafi ne kun ga an je lahira akwai rigima shine darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh